miliyan musulmi a nan kasar Iran da kuma sauran kasashen duniya suka gudanar da sallar layya a yau Juma'a, wanda yake daga cikin manya-manyan bukukuwa cikin addinin musulunci. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta bayyana cewa wannan sallar wanda maniyyata da kuma sauran musulmi suke yi ya haɗa da yanka dabbobi gudun hali da kuma raba nama mabukata musulmi. Don tunawa da Annabi Ibrahim alayhis salam lokacin da ya yi kokarin yanka ɗansa Annabi Ismail alayhis salam, tare da cewa shi kai ne yake da shi kuma yana so sa kuma ya liƙa kai ga Allah, sai Allah ya fice shi da rako. Haka wani ɗansa ya yanka rako, ana so musulmi baligh bana dai wato musulmi kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ne suka sauke kwallon wato yau su daga ƙasashen waje. Jakadan ƙasar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Amir Saeed Al-Hairawani ya musanta zargin ƙasar Amurka na cewa Falasɗinawa da ɗauke da makamai a Gaza suna aiki ne tare da wannan Iran, ga kuma dukkanin yankunan da Isra'ila take mamaye da su a ƙasar Falasɗinu da aka mamaye. Irawani yana cewa Amurka ta ɗora wa Iran wannan zargin ne saboda koli laifin yakin da ƙasar Isra'ila ta ke aikatawa a Gaza kuma sauran yankunan Falasɗinawa da mamaye. Wani jawabin da ta gabatar a gaban kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ranar Laraba da ta gabata, mai riƙe muƙamin kadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Dorothy Shea ta bayyana tsoro kan cewa dole ne ƙungiyar Hamas ta miƙa makamanta sannan ta zuwa, sannan ita da sauran fasinafo su bar Gaza suke suka ga dama a cikin gida. Bayan jawabin ta ne dai Irawani ya rubuta wa masu shirya majalisar ɗinkin duniya wanda ba wani ɗinkin tsaro na wannan wata wato Karoli Wasika, inda yake musanta zargin na ƙasar kotun ƙasa da ƙasa ta ICC ta yi tilda gwamnatin ƙasar Amurka wacce ta gagaba wa alƙalanta su ga kuma takunkumin wata tattalin arziki saboda ana so wato aiki kamar yadda ya dace. Kotun ta ƙara da cewa tana goyon bayan alƙalanta kuma za su ci gaba da aiki na tabbatar da adalci a duniya tare da abin da suke bukata. Kotun ta bayyana cewa tana aiki da ya bisa goyon bayan ƙasashen duniya ke yi shekaru 25 wanda suka fito daga dukkanin hukumomin duniya. Takunkuman dai ya shafi wa'annan alƙalai guda hudu kuma mata, kuma Amurka ta hana kowane daga cikinsu shiga ƙasar ta Amurka kuma idan suna da kadarorin hukumomin da kuma cikin Amurka ta kwace su. Shekara ta 24 ne dai kotun ta ICC wacce take zama a kan hek ta fita samacin kama prime minister na Isra'ila Benjamin Netanyahu da tsohon ministan na yaƙi wato Yoav Gallant saboda zargin aikata laifin yaƙi a Gaza. Masu sauraron labaran duniya suna zuwa muku da labari a Hausa daga nan da Tehran. Gwamnatin ƙasar Saudiya ta yi amfani da fasahar ƙirƙirarren tunani kuma AI don sauwaƙa wa kanta kuma mahajjata a hajjin wannan shekara 2025, kama daga kula da cunkoson mutane kiyaye lafiyar mahajjata da kuma ta tabbata da ayyukan mahajjata a cikin nutsuwa da rashin damuwa. Jaridar Arab News ta ƙasar Saudiya ta bayyana cewa tare da wannan fasaha ta kula da zafin dukkanin jami'i mai kula da ɓangaren ƙirƙirar fasaha wato AI na aikin hajjin bana ya shaida wa jaridar Arab News kan cewa sun ƙirƙiro abubuwa da dama don sauwaƙa aikin hajji ga ma gida sai na kusa sofiya suna amfani da kaji aiki na zamani a ayyukan sun suna aiki da cike da kansu a tashoshin jirage 11 a kasashen kwakwai inda suke tuntun da cewa muna kace ya cancanci ya je aikin kudin da kasa kafin ya shiga cikin shugaban kasar Chadi Muhammad Gebe ya maida martani ga jarida Birnin Stam ta Najeriya ta bayyana cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump a ranar Laraba da gabata ce ya sanya hannu akan dokokin wanda ana yan kasashe 12 a duniya shiga kasar Amurka amma wasu babu kuma za a ba su visa na shiga Amurka tare da sharuɗa. Yana miske da shugaba Muhammad Gebe ta Chadi ya maida dokoki da ya hana Amurkawa shiga kasar ta hana kasashen Afirka biyar da shiga kasar Amurka kuma sun hada da Chadin da Congo da Guinea, Eritrea, Libya, Somalia da kuma Sudan. Masu raro a shi labaran ne ke da sauran shirye-shiryen da za mu fara da shirin bayan labarai ne da shi akwai shirin da kowane sama na akwai shirin kuma shi fara shi shi kuma kuma noma tare da shi ma adam akwai amsa shirin kuma shi kuma da matasa shirin na karshe shi ne wato tunatarwa da wannan kuma sauraro da kuke cewa yin lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da haka shin ban labarin mu zai magana game da shirin gwamnatin kasar Faransa na amincewa da kasar Palestine mai zaman kanta da kuma makomar hannun da ne ta yi zan karanta. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya dade ko cewa sai ya shelanta amincewa da kasar Palestine mai zaman kanta fahimtar warware wasu kabata tsakiya ta hanyar kafa kasashe na suna da iko ba. Kamfanin gilancin labaran Paris Today na kasar Faransa da na kasuwa kamfanin gilancin labaran Reuters na cewa shugaba Emmanuel Macron na kasar Faransa ya dage kan cewa gwamnatin kasar Faransa za ta amince da kasar Palestine zaman kanta a matsayin hanya ta kawo ƙarshen rikicin gabas ta Turkiya bayan ya ga yadda Isra'ila take kisan yashi ko kisan kare dangi ga Falastinawa a Gaza da kuma yankin yamma da kuma yammacin Gaza. Sai dai menene matsayin sauran kasashen Turai kuma yaya wannan zai shafi jihar Isra'ila musamman Firayim Ministan Haramtaccen Kasar Benjamin Netanyahu a ranar 17 zuwa 20 ga watan Yuni da ya shigo ne gwamnatin kasar Faransa da kuma kasar Saudiya za su jagoranci wani taro a birnin New York na kasar Amurka tare da ƙirƙiri da ministocin duniya don shelanta amincewa da kasar Falastinu a matsayin ƙirƙirar kasa wasu kafada da kafada da kasar Isra'ila. Idan haka ya faru dai kasar Faransa ce kasa ta farko a cikin kasashen yamma wacce take da musulmi masu yawa kuma Yahudawa masu yawa ta fara amincewa da Falastin mai zaman kanta a bisa ra'ayin warware gabas ta tsakiya mafi girma da aka ɗauki fiye da ana fafatawa. Kamfanin gwamnatin labaran Reuters ya nakalto Stephen Gaskin ne ta hukumar wajen Norway yana cewa idan kasar Faransa ta amince da samuwar kasar Falastin kasa kusuri da dama za su samu ta amince da kasar Falastin da ganin yadda amince yana damun kowa a duniya. Wasu ma masana da kana kallon shugaba Macron ya dauki wannan matakin saboda ganin yadda muwar kwamitin da ke cikin falatawa a Gaza kuma yake mata bangon da irin yadda babu wanda ta amince da har ila yau Macron ya dauki wannan matakin don kada yake ya kara rita ya zama ba sa a sake yin magana da kafin su yi walwala da cikin magana don da a samu rikiciya ci gaba ko tabbas kasa ɗaya ne kan za a yi a kafin irin da aka mamu kuma mafi irin da yin fito shi ne ya haifi sa isra da za ta warzo kuma za a kafa kasar fada su biyu mai cikakke ɗin su a kan kasar fada su irin da aka mamu har ne su ne legend da jami'in shugaban kasar faransa mai kula da harkokin yammacin asiya an na ɗan shi yana cewa a ni yanzu muna so mu wuce batun magana kawai za mu amince da kasar falastinu ne kuma mu yi aiki da dangane ganin haka sai dai kowa ya san cewa idan gwamnatin kasar faransa ta amince da kasar falastinu mai zaman kanta a matsayin ta ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen yamma kuma cikin ƙungiyar G7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wannan al'amarin babba ne sosai a yanzu da Isra'ila da musamman firaministan kasar Benjamin Netanyahu wannan al'amarin zai yi dakulawa a kasar Isra'ila da sa'i musamman Benjamin Netanyahu firaministan harkokin kasar gwamnatin kasar faransa dai ta bayyana cewa ba za ta saurari ko wata takurawa daga Isra'ila ko wata ƙasa a duniya dangane da abin da ta sa a gaba ba wani babban jami'in gwamnatin kasar faransa ya bayyana cewa idan akwai wani lokaci na amincewa da kasar falastinu mai zaman kanta to wannan shi ne lokaci wasu da dama dai sun bayyana cewa idan kasar faransa ta samu nasarar tabbatar da aliyarta wannan kamar bom ɗin ne ke da aka tsufa wa Isra'ila karshen shirin ba labarin ke nan da goma a watan gudanarwa shekara ta 1946 gida samariya har ila yau wata daidai da shida a watan yuni shekara ta 2025 lafiya masu sauraro ko kun san cewa yau ce goma ga watan gudanarwa na wannan shekarar wacce ta kasance ranar idi ko babbar sallah ga musulmi mahaifisa musulmi a wannan ranar ana buƙatar su yanka rago kowane mako kuma su sha don haramu ne a yi azumi a ranar sallah don tunawa da annabi ibrahim alayhi salam saboda wani ka kai ga umarnin allah ba tare da shakka da ya yi a lokacin da allah ta'ala ya buƙace shi a mafarki da ya yanka ɗansa annabi ismail alayhi salam annabi ibrahim alayhi salam a irin wannan ranar ya bi umarnin allah ya kawo ka ya yanka maƙoƙoron ɗansa annabi ismail alayhi salam wato ɗansa wanda ya fito a rayuwarsa amma tare da umarnin allah ko tsarin ba ta yanka maƙoƙoronsa ba sai allah ta'ala ya fanshi annabi ismail alayhi salam da rago bayan da suka miƙa kai don haka allah ta'ala ya jarrabi annabi ibrahim alayhi salam ya kuma jarrabawarsa saboda haka allah ta'ala yana son kuma kamar annabi ibrahim wajen biyayya ga umarninsa allah ta'ala yana son mu cire son zuciya da kuma bakinmu na al'amarin ya shafi umarnin allah ta'ala a cikin rayuwarmu mu sanya allah ta'ala a gaban komai don haka darasi babba wanda musulmi za su ɗauka a cikin sallar layya ita ce mu zama masu jin tsoron allah mu kuma aikata duk abin da ya umarce mu ba tare da bin son zuciyarmu ba masu sauraro ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau wato shida ga watan yuni shekara 1982 miladiya da Babylonian da kafa Isra'ila ko kutsa a cikin kasar Lebanon sun kuma mamaye kasar halfa duniyar da ya rufe babban kasar da ke tsakiyar kasar a hanyar su ta mamaye kasar Lebanon sojojin Yahudawa daga kudancin kasar sun aikata laifukan yaki masu yawa har ila yau bayan mamayar kasar a cikin watan Satumba na wancan shekarar sun suka kiyashi wa Falastinawa masu gudun hijira a sansanonin su da ke Sabra da Shatila a kasar Lebanon sannan sun lalata manyan yankin gidan gida kasar sun lalata abubuwa masu amfani da dama a cikin kasar wannan mamayar ta ci gaba har zuwa shekara ta 2022 a lokacin da dakarun ƙungiyar Hezbollah wacce take samun goyon bayan jami'an sojoji da Iran ta kore su daga kasar masu sauraro ko kun sake wa shekaru 36 da suka gabata a ranar irin ta wata 6 ga watan Kordor shekara ta 1968 hijira shamsiyya an ɗauki janazar Imam Khomeini bisa sharuɗi wanda ya wafati a ranar Asabar 13 ga watan Kordor a wancan shekarar bayan an kammala dukkanin abubuwan da ake wa mamaki an kawo gawa Imam mai ƙarfi a masallacin Idi da ke tsakiyar birnin Tehran rana guda kafin a yi masa janaza inda mutane suka yi ban kwana da shi sannan a ranar irin ta yau suka sanya shi a kabarinsa a makabartar da Hind Sahara da ke kudancin birnin Tehran kusa da shugaban jihar Jihar Musulunci sannan kusa da shugaban yakin shekaru 8 da ƙasar Iraki an kiyasta cewa mutane kimanin miliyan 10 ne daga ciki da kuma wajen ƙasar Iran suna lafi janazar sa na halittu hubarin sa ta zama wurin ziyara ga masoya da Iran da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan kudancin birnin Iran masu sauraro ko kun sake wa shekaru 10 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 10 ga watan Zulhijji shekara ta 1436 hijira kamariya ko kuma 24 ga watan Satumba shekara ta 2015 miladiya ma'ajira kimanin 7,000 ne wa'anda suke kan hanyar su ta zuwa gefen Shekdan da ake kira jamara sun rasa rayukansu saboda takurewar hanya da kuma turmutsutsi a tsakanin mutane a Mina Iraniyawa 464 ne suka rasa rayukansu a wannan musibar daga cikin hada da zamfar rukun abadi tsohon jagadan kasar Iran a kasar Lebanon wanda kuma ya karanta sakon Imam Muhammad na wancan shekarar a ranar Arafa wannan musibar dai ta auku saboda rufewar titi na 204 da hukumomin Saudiya suka yi da misali karfe 8 safe wanda ya jawo matsi sosai har abin ya kai ga asarar rayuka masu yawa wannan musibar ne na daga cikin manyan musibar da ya faru da mahaifiyata a tarihin
آموزش زبان فارسی
مکایی هر شب فرسچی
بسم الله الرحمن الرحیم جماعت مسئولی السلام علیکم برکم دا ساکی سادوار کو از کم من نشه اینا خوی فرسچی البته الله زم شد از کن درسی نقلی دا سبتین دا بیان cikin darasin yau dai tana wacce zaje tsakanin Muhammad da abokin sa da mai dangane da kasar Iraki wanda ɗaya ce daga cikin kasashen da suke makwabtaka da kasar Iran kuma ɗaya ce daga cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya suke da daɗaɗɗen tarihi a kasaran mutanen wannan ƙasa dai larabawa ne da adadinsu ya kai kashi 75 cikin 100 sai kuma kurdawa kashi 20 cikin 100 sauran kabilun kuwa sun hada da musulman ashuri da dai sauransu su da suke mutanen kasar iraki musamman ma dai kurdawa da suke kasar suna magana da harshen kurdanci wasunsu kuma suna magana da harshen farisanci idan ana tare da mu za a ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad din da abokin lokacin sa dangane da wurare na ibada musamman kwakwarori na annabawa kuma limaman yaren gidan manzon Allah sai da aminci Allah ya tabbata a gare su da kuma su so daga cikin salihan bayi wuraren tarihi dama suke kuma a zuwa da dubban shekaru daga dai da suke kasar Iraki sai a biyo musu hankali a cikin shirin amma sai an fara da sabon kalmomi kamar haka
safa
walakuro
aro
kasar Iraki
cheche
yaya ya kasance
ziyara ce
na ziyara
besyar ku
chao mare
haram
bare
nabodegon
jikoki
tayambar
manzo
ma ziyarat kardi
mun yi ziyara
جای شما خالی
اینا ما کنانه
کدام
ونه
شهر
گری
شما رفتی
کنت فی
نجف
برن نجف
کربلا
برن کربلا
ما رفتی
مونت فی
بغداد
برنم بغداد
برایم
گرین
کمی
کمن
خاطرات
ابو گون تناور
بگو
تفنا
وقت ما
لوک چمو
زیارت
زیارت
آن میگذشت
ينا وجهه
آثار
من خلال الحزب الجديد الذي
لا
من تاريخي
من تاريخي
هوا
ينا إسكا
خيلي
سوسي
جان
زافي
خصوصا
سما
هنغام
لوكتشي
زور
أزوه
غروب
لوكشن فاقور رانا
هوتيل
هوتيل
ما مي ماندي
مو مناس اعوى
كردستان
هنكين كردستان
هناك
سنمي
جيتو
يايا
شمال
أريوا
منطقه
ینکی
منطقه ای
من ینکی
کوهستانی
مستونکا
معتدل
مدیدیچی
کشاورزی
نوما
سرسر
پوریشا
بین
سکان
روح
بورما
بورات
قرامر فراج
مزرعه
بونا
با
جمبو
وجود دارش
اقش
چیز
دینینی
کرما
دینینا
خوشمزه
میدائی
متنفع
نمنده بنا don kwana ki dai bayan ramin tare da wucin sa sun je kasar Iraki a halin yanzu suna tare da Muhammad a cikin birnin Tunda kuma Muhammad ya tsore shi tun yadda ta tarso ta kasance a kasar Iraki
safar mai Iraq cutar bude kush gudasht
yaya tafiya zuwa kasar Iraki ta kasance kun je daɗin tafiya
mali safar ziyara ke bisiyar kuma harami can kan azma wadda ne fayyambar roda a ran ziyara ta جای شما خانی
ای تفیه چه تا زیاره اونه مجگر کهو منزر چه خوبارو دوماسو دبچکین جو خودی منزن الله بایکی این آماده کنن
به کدام شهر پارد
وده نیگل رو آب کردی
برای زیارت به شهرهای نجف، کربلا، کازمه و سامرا رفتیم البته از بغداد و اربیل هم دیدن کردیم
منده
garuruwan Najaf, Karbala, Kaduna, da kuma Sanarra domin yin ziyara. Ko da yake mun je garuruwan Bangaza da Shambiya.
برایم کمی از خاطرات سفر به عراق
بگم منی من اسکن ابو بند است ابو اسکن سفر تابو ایرانی
در شهرهای زیارتی بیشتر وقت من به زیارت در حرم میگذرش اما در بغداد و اربیل از آثار تاریخی دیدن کردم
ابو بند اکین زیارت من قرار دارم که منی اول زیارت میبرم ma garuruwan Bangaza da Arbil mun je kallon abokan tarihi ne
na bauchi toro
ya yanayin iska ya kasance
hawa khili gami khususan hingomin zuwa ma'amulan abuwa ta kuwa dar hotel nemanmi amma hawa yi azin dar kurdistan arab kuma ifan ruwayen ne
yanayin iskan yana da zafi sosai musamman lokacin zuwa mafi yawan lokuta daga lokacin zuwa a zuwa fa'o rana muna zama ne a cikin hotel bayanin iska a garin Arbil da ke yankin kusan na kasar Iraki yana da sanyi kuma yana da daɗi
ceto
kamar yaya kenan
برای اینکه کردستان عراق در شمال این کشور در منطقه کوهستانی و معتدل قرار دارد
saboda yankin kurdistan na kasar iraki yana arewacin kasar kuma yankin tsaunuka ne mai yanayi madaidaici
آیا کشاورزی در عراق رونق دارد
shin ayyukan noma na bunƙasa a kasar iraki
bale kurdistan منطقه سرسبز است در منطقه بین دورود دجله و فرات هم مزارع و باغهای زیادی وجود دارد
yankin kurdistan kore na shar yana yankin da ke tsakanin gwamnobin katsina kuma gonaki gami da lambuna masu yawa
ɓangatarin masu da kishawarzi a iraq cheese
mene ne babban abin da aka fi nunawa a iraki
kurma kurmahon kushmazi da mutanabe da arawar kudu dora
da bino akwai nau'o'in dabino da ya daɗi a ƙasar iraki ga wannan tunawa kamar da rana a cikin harshen Faransanci
safar da Iraq cetor bu kosh gudash bale safar ziyarati bisiyar kuli bu haram chan tan az nawabidan payambar ro dar Iraq ziyarat kardin jay shoma khani
be kodam shahr
rafti bale ziyarat be shahrhay Najaf Karbala Qazvin va Samarra rafti albatte az Baghdad va Erbil ham didan kardin
برایم کمی از خاطرات سفر به عراق بگو
در شهرهای زیارتی بیشتر وقت من به زیارت در حرم میگذرش اما در بغداد و اربیل از آثار تاریخی دیدن کردم
هوا چطور بود؟
هوا خیلی گرم بود خصوصا هنگام ظهر معمولا از ظهر تا غروب در هتل میماندیم اما هوای عظیم در کردستان عراق کمک ملایم بود
چطور؟
برای اینکه کردستان عراق در شمال این کشور در منطقه کوهستانی و معتدل قرار دارد
آیا کشاورزی در عراق رونق دارد؟
بله کردستان منطقه سرسبز است در منطقه بین دورود دجله و فرات هم مزارع و باغهای زیادی وجود دارد
عمدهترین محصول کشاورزی عراق چیست؟
خرما خرماهای خوشمزه و متنوعی در عراق وجود دارد
kuma masu wale a bincin da wannan tattauna da gudana tsakanin muhammad da abokinsa aminu kandane da fitar da su ke yi zuwa ziyara a kasar iraki da suka ziyarci wasu daga cikin muhimman birane kasar musamman ma filin da ake yin ziyara wanda suke da kwakwarorin dokokin manzon allah kuma lokutan zannabawa
game da wuraren tarihi da suke cikin wannan ƙasa da rarrafen tarihi a musulunci. Idan alakin a mako na gaba za a ji mawuke da shugaban shirin a wani darasi, kuma da kan lokacin dukkanin wanda aka ji murar su da wani sada ba wajen gaba shirin, kuma kuma Islam da Muhammad Ami da ya ɗauki shirin Fefe na Salo a Najeriya cikin yin shirin na gaba.
Thank you. Thank you. a cikin wannan tambayar wajibi ne a
bisa insiyani yi sallah a kusurori hudu idan kuma babu isasshen lokaci da yin sallah hudu sai ya yi sallah gurgurdar lokacin da zai ishe shi yin sallah a wannan lokaci tambaya ta yaya za a tantance kusurwar alƙibla kuma yayin sallah za ta kasance a ƙarshen yanzu ƙarshen duniya ta arewa da kuma ta kudu kusa tantance alƙiblar gurgurdar ƙarshen duniya biyu ne tantance mabiyi sun kuma layi a kan doron ƙasa tun daga wurin sallah zuwa wuce saman ƙasa zuwa ɗakin ka'aba sannan ya fuskanci wannan layi bayan tantance shi yanzu kuma za mu fara bayani ne kan hukunce-hukuncen wurin mai sallah tambaya wuraren da gwamnati a zalima ta ƙwace da ƙarfi shin ya halatta a zauna ko a yi sallah a wurin ko kuma wucewa ta wurin amsa abin tsammani shine sanin wurin na ƙwace ne yana ɗauke da hukunce-hukunce da kuma tsarin ƙasar da aka ƙwace tambaya menene hukuncin yin sallah a ƙasar da ta kasance tsofaffi yayin da ni gwamnati ta fara amfani da ita amma ina makaranta a kai amsa idan mutum ya yi tsammani da tsammanin da yake da tabbacin yin amfani da wurin yana da hujjar shari'a to babu matsala wajen yin sallah a cikin sa baya idan mutum ya yi sallah na tsawon lokaci kan dalilin sallah ko sallah da kusan arba'inka da kuɗin da kuma su ya hau kansa menene hukuncin wannan salloli sallolin da ya yi su da suka gabata an kasance masu inganci tambaya shin da gaske ne mazaje su tsaya a gaban mata yayin sallah amsa babu laifi mace ta tsaya a layin da namiji yake ko ta tsaya a gabansa idan ya kasance a tsakaninsu akwai tazara gwargwadon tako hannu a bisa itiyadi tambaya menene hukuncin sanya hoton Imam Khomeini Allah ya yarda da shi da kuma hoton shahidan jiyin jihalin musulunci a masallatai ganin cewa mai girma Imam Khomeini Allah ya kara masa yarda ya kasance ya bayyana cewa bukatar rashin yarda da sanya hotuna a masallatai kuma yadda akwai maganar da ke yaduwa kan makaruhi ne yin haka amsa babu matsala akan haka amma idan ya kasance a cikin falo ne kuma yana da kyau a rufe shi a wani abu a yayin sallah tambaya wani mutum yana zaune a gidan gwamnati zai yi faɗaka tsawon zamansa a wannan gidan an ba da umarnin wajibcin tashinsa menene hukuncin sallarsa da azuminsa bayan wa'adin da aka yanke na tashinsa amsa idan jami'an da abin ya shafa ba su ba shi izinin yin amfani da gidan ba bayan wa'adin aikin da aka tsara yin amfani da wannan gida ana ɗaukarsa a matsayin gasabi wato yin amfani da abin ƙwace tambaya shin ana ƙin yin sallah a kan takalma mai zane ko a kan ƙasa mai rubutu amsa babu laifin yin sallah a kansu amma idan sun kasance hanyar da za ta samar da hujja ga waɗanda suke zargin ishiya to wajibi ne a nisanci yinsu don yin sallah a kansu idan kuma zai wajabta janye hankali da hautar da zuciya daga kan sallah to sallah a kansu a ruhi ne tambaya idan wurin da mutum ke sallah ba mai tsarki ba ne amma wurin sujjada ya kasance mai tsarki shin sallarsa ta inganta amsa idan najasa a wurin bai kai ta yadda za ta iya yaduwa zuwa tufafi ko jiki ba kuma wurin sujjada yana da tsarki babu matsala yin sallah a wannan wuri tambaya ainihin ginin sashin da muke aiki a cikinsa ya kasance makabarta a baya an ƙaurace masa tsawon shekaru 40 da suka gabata kuma a kansa kan shekaru 30 an gina wannan gini a halin yanzu an gina dukkanin filayen da ke kewaye da sashinsa ba a bar wata alama ta makabarta ba dangane da abubuwan da aka ambata a sama muna fatan za ku fayyace hukuncin sallah da ma'aikatan ke yi a wannan sashi shin yana da inganci fuskar shari'a ko a'a amsa babu wata matsala a cikin amfani da gudanar da sallah a wannan fanni, sai dai idan ta hanyar shari'a an tabbatar da cewa filin da aka yi gini da aka ambata ibadi shine a matsayin wakafi na binnin mamata, sai aka karbe shi aka tada wannan gini a cikin sa ba ta hanyar da shari'a ta shimfiɗa ba. Tambaya: matasa mummunai sun yanke shawarar din haɓaka kyawun halaye amma yin sallah a wuraren shakatawa na kwana ɗaya ko biyu a mako, sai dai wasu jigajigai na dattijai sun nuna damuwarsu kan wannan batu cewa babu tabbas kan mallakin filin shakatawar. Menene hukuncin yin sallah a cikinsa? Amsa: babu matsala wajen yin sallah a wuraren shakatawa da ake da su a yanzu da sauransu, kuma ba za a kula da batun cewa akwai yiwuwar wurin kwace ba ne ko wurin gasabi ne ba. Tambaya: ɗaya daga cikin makarantun tsakiya a wannan birni filin mallakin wani mutum ne bisa taswirar birnin, an ayyana cewa ya kamata a maida wannan fili zuwa wurin shakatawa bayan haka saboda buƙatar gaggawa tare da amincewar hukumomi da abin ya shafa. An yanke shawarar maida ita makaranta da yake mai wannan fili bai gamsu da mallakar da filin ga gwamnati ba, kuma ya nuna rashin amincewarsa da yadda ake gudanar da sallah da sauran ayyukan addini a ciki. Kan haka muna fatan za ku bayyana mana a tawarku mai daraja kan wannan matsala dangane da yadda sallah a wannan wuri. Amsa: idan ya kasance mallakar filin ta hanyar shari'a ce da ya dogara da dokoki da ya fito daga majalisar shawarar musulunci, to ya samu amincewa daga majalisar kiyaye doka, to babu matsala yin sallah da sauran harkoki a cikinsa. Masu saurare, ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa, sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa. Huta lafiya.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Masu saurare, barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri. Kamar yadda shirinmu ya gabata, muka yi muku dunƙulallen bayani akan muhimman batutuwan da za mu yi magana a kansu. To a yau, bisa ga Allah, za mu yi magana ne kan matsayin al'adun Hausa suka baiwa matasa. A cikin wannan shirin za mu ji ta bakin ƙwararru akan al'adun na Hausa inda gungun mutanen da ake kira matasa da kuma sauye-sauyen da aka samu a cikin tarihin baya da kuma na yanzu da jami'in masu tarbiyya. Sai a biyo mu sannu a hankali domin ku ji yadda shirin zai kasance.
Yeah, I'm looking for it. Ya, I'm going to go to the hospital.